Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 16, 21 da kuma 25. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da kuma Dalal FM game da VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yau ranar 3 ga watan Yuli na shekarar 2017 Nazar Ahmad Hausawa ne daga birnin Washington DC tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin gudanar muku da wannan shiri da farko ga kanin labarai
to yau litinin wa'adin da Saudiya da kawayenta suka baiwa kasar Qatar kan cika wasu shuruda kafin ta maida huda kudin diplomasiya da kasar zai cika shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron ya ce ya zama dole kasashen yammacin Afirka da Faransa su hada kai su aiki tare idan ana so a kawar da matsalar ta'addanci a kasashen su Amurka ta dage dokan nan da ta hana shiga da computer tafi da gidanka cikin jirgi kan jiragen saman da suke shiga Amurka tsaye daga Abu Dhabi babban birnin kasar da daular Larabawa
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji mu dauke da tattaunawa da wakilin mu na Kano Muhammad Kwariye da babban dan marigayi Alhaji Yusuf Mai Tamasile dan masarin Kano
yadda kaga yake yi a waje haka yake yi da mu yadda yake barkwancin nan da su jama'a haka yake da iyalansa da ƴaƴansa da jikokinsa da duk kowa haka yake a ko ina ne
bayan haka kuma zamu kawo muku wasu tsofaffin tattaunawa da muryar Amurka ta yi da marigayi Dr. Yusuf Mai Tamasile dan masanin Kano akan muhimmancin mutunta addinan juna tsakanin ƴan Najeriya da kuma kokarin da aka yi a da kamar yadda ake yi a yanzu na raba ƙasa bayan haka za ku ji shirin ilimi wanda Yusuf Aliyu Harande ya shirya zai kuma kawo amma yanzu ga labaran duniya
jama'a assalamu alaikum A yau litinin kasar Saudiya da kawayenta da suka kwashe wani lokaci suna takaddama da kasar Qatar sun kara wa'adin da suka baiwa kasar ta Qatar da sa'o'i 48 domin ta cika shuruɗin da suka gabatar mata a jalahar Qatar wacce ke kalaliban hanyoyin da za ta kawo ƙarshen wannan takaddama da kasashen na yankin Gulf sun tankan yanke hulɗa da suka yi da ita ta nemi ƙarin wa'adi jim kadan yayin da wa'adin farko da aka bata ke shirin cika Kamar da wata sanarwa da kamfanin lancin labaran kasar Kuwait da kasar ta Saudiya suka tabbatar an kara wa'adin zuwa yammacin yau litinin. Kasar ta Saudiya da hadaddun daular Larabawa da Bahrain da kuma Masar sun ayyana yanke hudun diplomasiya da kasar ta Qatar a ranar 5 ga watan Yuni. Wanda suka zargi hukumomin Doha da marawa ayyukan ta'addanci baya tare da hada kai da kasar Iran. Ita dai kasar Qatar wato kasar ta Qatar ta musanta wannan zargi inda tace zancen bashi da tushe ballantana makama. Minista harkokin wajen Qatar Muhammad bin Abdulrahman Al-Thani ya faɗa cewa bukatun da Saudiya da kawayenta suka gabatar da suka hada da janye dakarun Turkiya a Qatar da rufe gidan talabijin na Al Jazeera tare da rage yawan hulɗa da kasar Iran ba za su yi ba idan har tana amsa sunanta a matsayin kasa mai cin gashin kanta.
Shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron ya ce ya zama dole kasashen yammacin Afirka da Faransa su haɗu su yi aiki tare idan har suna so a kawar da matsalar ta'addanci. Macron ya bayyana hakan ne yayin bude wani taron koli da aka fara a birnin Bamako da ke Mali kan samar da wata rundunar tsaro da za ta yaki masu tsatsauran ra'ayin addinin Islama. Shugaban na Faransa ya ce kasarsa za ta ba da taimakon kayayyakin soji da kuma motocin yaki guda 70 waɗanda sabuwar rundunar za ta rika amfani da su wajen yakar ƴan ta'adda a yankin. Kasashen Mali da Burkina Faso da Chadi da Mauritania da kuma da Chadin da ake walakabi da G5 da ke yankin Sahel sun bayyana aniyarsu ta hada kai domin samar da rundunar sojin da za ta tunkari matsalar tsaro da ke ci gaba da karuwa a kasashen su. Idan har aka samar da wannan runduna ta tsaro za ta taimaka wa dakarun Faransa 4,000 da kuma dakarun wanzar da zaman lafiya na Majalisar Dinkin Duniya 11,000 da tani suke a yankin. Yayin kuma da waɗannan kasashen shida ke shirin tunkarar wannan matsalar ƙungiyar Al-Nusrat Al-Islam wal-Muslimin ta saki wani faifan bidiyo da ya nuna wasu ƴan kasashen yammaci shida da ƙungiyar ke ci gaba da garkuwa da su a cikin shekarun da suka gabata.
A yau litinin shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai gana da wasu kawayen Amurka uku da ke yankin nahiyar Turai wato Jamus da Faransa da kuma Italiya. Gabani ya kama hanyarsa ta zuwa taron kolin kasashen da suka fi karfin tattalin arziki a duniya da za a yi a birnin Hamburg da ke Jamus. A wani sakon Twitter da ya wallafa a shafinsa da safiyar yau, shugaban Trump bai kyankyasa batutuwan da zai tattauna da shugabar gwamnatin Jamus wato Angela Merkel da shugaban Faransa Emmanuel Macron da kuma Prime Minister Italia Paolo Gentiloni. ita dai shugabar gwamnatin Jamus Merkel tace tana sa ran shugabannin kungiyar ta G20 za su tattauna akan muhimman ayyukan da wato matakan da za a bi wajen yakar ayyukan ta'addanci, amma tace bata amince da wasu batutuwa ba. Ta kara da cewa shugaba Trump yana da takaddama da sauran shugabannin duniya kan wasu batutuwa, tana mai cewa yana da kyau shugabannin su fito fili su tattauna kan duk abubuwan da suka shafi duniya. A cewar Merkel yayin wani taron manema labarai da ta yi a birnin Berlin, bana jin za mu samu jituwa akan dukkanin batutuwan da za a tattauna a ƙarshe.
Ta labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Amurka ta dage dokan nan ta hana shiga da kwamfutar tafi da gidanka cikin jirgi kan jiragen saman da suke shiga Amurkan kai tsaye daga Abu Dhabi, babban birnin kasar hadaddiyar daular Larabawa, bayan da kamfanin Etihad mai safarar fasinjoji ya dauki wasu tsauraran matakai. A watan Maris din shekarar nan dokar ta fara aiki akan wasu filayen tashin jiragen goma da ke gabas ta tsakiya, bayan da jami'an Amurkan suka nuna damuwa kan yiwuwar amfani da kwamfutar ta laptop wajen boye bomb. Kamfanin jiragen na Etihad, wanda ke safarar fasinja har sau 45 zuwa Amurka a cikin kowane mako daga Abu Dhabi, ya goyi bayan wannan mataki a wancan lokaci da Amurka ta ayyana shi. Wani kakakin hukumar tsaron cikin gidan Amurka ya yaba da sabbin matakan da kamfanin jirgin na Etihad ya dauka, waɗanda ba a bayyana su ba, inda kakakin ya ƙara da cewa matakin wani abin koyi ne ga sauran kamfanonin jirage na cikin gida da na waje. Sai dai har yanzu dokan na nan kan aiki, tana aiki a kan jiragen saman da suka taso daga Jordan da Kuwait da Masar da Turkiya da Saudiya da Morocco da kuma Qatar da haka kuma da Dubai.
Shugaban Amurka Donald Trump ya tattauna da shugaban China Xi Jinping da Prime Minister Japan Shinzo Abe kan irin barazanar da shirin makamashin nuclear ƙasar Koreya ta Arewa ke yi. Trump ya tattauna da su ne a lokuta daban-daban ta wayar talho, inda fadar White House ta ce shugabannin biyu sun ba da tabbacin cewa sun himmatu wajen ganin an kwance shirin nukiliya baki ɗansa a yankin tekun Koreya. Shi ma nashi ɓangaren shugaba Trump ya yi magana a kan barazanar da shirin mallakar makaman nukiliya nau'in ballistic na Koreya ta Arewa wacce take yi kenan. Kafafun yaɗa labaran China sun ruwaito a cewar tattaunawar shugaba Xi, wato shi ya fito da batun al'amuran da suka raunana dangantakar da ke tsakanin Amurka da China.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Bayan da aka ba da sanarwar rasuwar tsohon ministan harkokin wajen Najeriya, Alhaji Yusuf Mai Tamasile, wakilinmu na Kano Muhammad Ibrahim Kwari ya zanta da babban ɗansa a can Kano akan rashin.
Ya ka san yadda sha'anin rashin lafiya yake, mu dai a nan mun san ya samu bugun zuciya. To bayan kuma ya tafi can sun gaggano wasu abubuwa. To kafin ma dai su fara komai, Allah ya ikonsa. Yau da safen nan
dama kenan bai jima da tafiya
ranar Asabar din nan, ya tafi kwanan su biyu ranar Asabar ya tafi, yau kuma da safe Litinin din nan Allah ya masa rasuwa.
Ya zaka bayyana shi a matsayin uba tunda ya kasance kusan uba ga kowa, amma kai tartibi tunda a yanzu kai ne babba a cikin yaya, ya zaka bayyana shi a matsayin sana uba?
Na'am, eh to kamar yadda duk kuka sani, shi uba ne ga kowa, ɗansa ne, mutum ne mai haƙuri da juriya, tarbiyya mai rungumar jama'a, mai girmama jama'a, kowane irin mutum yana bashi mutuncinsa. Tarbiyya da ya nuna mana kenan, kar ku wulakanta mutum kowane iri ne, Allah ne ya yi shi, Allah ne ya ga dama ya gan shi haka.
Duniya ta san shi mutum ne mai barkwanci haka. Ya zamantakewa suke da iyalai.
Haka yake, yadda ka ganshi da jama'a haka yake da sauran mu, yadda ka ga yake yi a waje haka yake yi da mu, domin ni kamar aboki muke da shi. Shi ne ma lokacin da ya rasa idanunsa ya ce da ni, ya kamata fa mu zama abokai ni da kai yanzu. Saboda haka yadda yake barkwancin nan da su jama'a, haka yake da iyalansa da ƴaƴansa da jikokinsa da duk kowa, haka yake a ko'ina ne.
A cikin wata hirar da sashen Hausa na murya Amurka ya taɓa yi da marigayin, ya yi magana a kan muhimmancin mutunta addinan juna tsakanin 'yan Najeriya, har ma yi misali da yadda suka yi zamanin mulkin Turawa a Arewa.
na taba fadi nake cewa da za a dauki aqidar Sardauna aqidar Bafulatanin daji da dukkan abin da ya dame mu a Najeriya za mu samu amsa rikici ne na addini rikici ne na kabila rikici ne na siyasa na zamantakiyya ne duk aqidar Sardauna za ta yi maganin sa jam'iyyar da muka fara yi a arewa ba ta siyasa bace ita ce MPC wanda Sardauna ta dore MPC ina a lokacin ba siyasa bace 1949 a watan June a Kaduna a Greens Hotel muka kafa jam'iyyar nan amma wane ne shugaban wannan jam'iyyar ya shekara 60 da wani abu wanda yake shugaban wannan jam'iyyar shine Dr. RB Dukko Kirista ne muka zafi Kirista a 1949 shekara 62 ko da 3 da suka wuce sai zama shugaban mu da jam'iyyar MPC ta zama ta siyasa Sardauna ya kama shugabanci yana premier din nan likitansa mai duba shi Dr. Ishaya Audu Kirista ne mai kula da sha'anin tsaro a ofishin sa ko kuma a kasar ma ba an ki daya Sunday Awoni Kirista ne bai rabe daga kaba makocin sa kuma wazirin sa na hannun dama Michael Audu Buba ne Kirista ne daga Shandam nato babban aminin sa a cikin sarakuna sarkin Kaguro gwamna Awan Kirista da kankano Kalibila daga kudancin Zaria wa'annan Kristoci kuma daga kabila daban-daban su ne suke tare da Sardauna bai tsangwame su ba bai nuna masa kyama ba a tuna kuma a lokacin fa Sardauna jikke Usman Dan Hodiya ne wanda ya mujaddadi kuma shi ne mataimakin shugaban kungiyar musulmi ta duniya baki daya a lokacin sarkin Makka yana shugaba shi yana mataimakin sa kaga idan sha'anin addini ne ya kawo amsa yana ta wa'azi a shiga musulunci amma da Jale Tanko Yusuf da shi Dr. Ishaya Audu Kirista suka zo kace mun ga wani abu da kace na alheri mu muna son mu koyi da kai yace Allah ba ku sa'a babu tilas a addini ai shine ma suka kafa wannan jam'iyya ten ai da sunanta Christian Association of Northern Nigeria da sauran kirista suka karba aka cire Northern din kaga Sardauna bai nuna kiyayya ta saba ga wani ko Sardauna ya yi wannan ya zauna da kowa ba kowa hakkin sa yayi adalci
to ɗan mazinje kenan a cikin wata hira daban da yayi da abokiyar aikin mu Jummai Ali a lokacin bikin yancin kan Najeriya Margayi Yusuf Maitama yayi magana akan ci gaban da aka samu a ƙasa da irin kokarin da aka yi a da kamar yadda ake yi a yanzu na raba ƙasar
to na farko dai babban ci gaba shine kasancewar ƙasar ta zauna ba ta wargaje ba domin shine babba an samu rigingimu da yawa waɗanda mutare da dama sun yi zaton daga wannan kasar za ta wargaje amma ba ta wargaje ba kin ga tun kafin ma a samu mulkin kai akwai zancen maganar mulkin kai da Chifu Nahore ya kawo a 1952 yace a bada mulkin kai a lokacin mutanen arewa suka ce a ba da lokaci sai an shirya wannan bai wa mutanen kudu dadi ba har aka shirya aka dinga jifan su sai da aka raka su zuwa Kaduna amma muka tsallake wannan aka koma aka so matattaunawa yadda za a samu mulkin kan sosai ne aka dinga taro a Najeriya da Ingila a 1958 ko da 7 ne aka samu rikici na census idayar mutane da yawa sun yi zaton a wannan rikicin kasar ma za ta wargaje Allah da ikon sa ya sa muka tsallake rijiya da baya an zo an yi zaɓe na 1959 zaben independent wanda ga shi za a samu ba wata jam'iyya da ta sami cikakken majority da za ta iya kafa gwamnati dole sai an haɗin gwiwa MPC ta fi samun kujeru amma ba ta samu kujerun da za su sa ta iya kafa gwamnati ita kadai ba dole sai an haɗa da wata jam'iyya a lokacin wasu mutane suka dinga tunanin ko da NCNC da Action Group su haɗa kai masu hankali suka ce idan kuka yi haka kun ware arewa kuma ita tafi yawa kuma a zaben ita tafi yawan ƙuri'a ko kuma kujeru a majalisa wannan zai ba da dama su ma su za su balle daga ƙasar aka daidaita aka haɗu da NCNC da MPC suka kafa gwamnati muka sake tsallake rijiya da baya
me yake nan
an yi zaɓe na 1964 bayan an yi shekara 5 da samun independence to aka zo aka yi wannan a wannan zaben aka samu rikici manyan jami'oyi da NCNC da action group suka ce ba za su shiga zaben ba basu shiga ba da su da mataimakan su SNEPU da UNBC sai MPC da jam'iyyar Akintalawa da yake kirkiro bayan ya rabu da action group UNDP suka yi zaɓe suka ce sun ci Zik yana shugaban kasa yake ba zai kira kowa ya kafa gwamnati ba abun ya zama da rikici kasar ya zama tana nema ta ruguje anan ma aka tsallake aka zo 1965 ne lokacin da za a yi zaɓe na jihar yamma inda aka dinga kone-konen nan kasar ta kai kamar zaɓe ta ruguje wayannan suna cewa wai wannan ne ma dalilin da ya sa aka yi kud a libyar da 66 to wannan ni na sani a kan cewa prime minister ya yi kokari ya ce a kashe gari zai yi magana a majalisa ya kafa dokar ta ɓaci ya naɗa santoma in ya so al'amarin ya zo ƙarshe in Allah da to wannan maganar da bai yi ba kenan domin a cikin daren aka tafi da shi kuma Allah ya ikonsa Allah ya gafarta masa
Allahu akbar
to duk mun tsallake wannan kuma aka zo aka yi yaƙi ba aka bar yaƙi a wata ƙasa ba kamar yadda muka a Najeriya ƙasar ta dawo ta zama yadda take a da Allah cikin ikonsa bayan yaƙin da aka yi na Biafra Najeriya ta zo ta zauna da gindinta aka yi wa juna afuwa to a nan sai ce lalle an yi abu
an
samu cigaba daidai gwargwado kuma babu shakka da haka muke yanzu wani ke faɗa muke cewa mutum goma ne da za su wuce da karfin jadida wajen mutum takwas duk ba su da takalmi to yanzu ko ba haka ba ne
duniya duniya ko an mutu ya huta ko an mutu ya huta mutuwa ringa kuma tare ya nuna mutuwa ne don wannan mutuwa ne don wancan mutuwa ne don wancan mutuwa ne ga ta ce da da hali wallahi ka wafa ni da na toke
kuma sarki Har yanzu dai kuna tare da sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC yanzu agogon mu na cewa karfe 11:18 yanzu kuma ga shirin mu na gaba
Ilimi garkuwar dan Adam
can hakika ba da tangarda ba allura mai ilimi shike morewa
Jama'a masu sauraron mu da wannan yammaci na la'asariyar Litinin Assalamu alaikum barkanku da sake saduwa da ku a yau tare da fatar an yi shagulgulan sallah lafiya Allah ya karba mana ibadunmu baki daya Allahumma amin masu sauraro shirin namu na wannan makon zamu fara shi ne da wata tattaunawa da muka yi da shugaban makarantar koyon ilimin shari'a da addinin Islama Aminu Kano School of Legal and Islamic Studies a turance ta margayi malam Aminu Kano Dr. Garba Shehu a lokacin da ya kawo ziyarar aiki a nan kasar Amurka Dr. Garba Shehu ya wakilci gwamnatin jihar Kano inda ya bayanai masu ratsa jiki dangane da yunkurin gwamnatin jihar Kano wajen ciyar da ilimi gaba a daukacin jihar
ilimi gwada ban dorewa neman ilimi a fara
Ga ka yanzu a nan babban birnin tarayya na nan kasar Amurka za mu so mu san menene musabbabin zuwan ka nan kasar Amurka
wannan ziyara da nazo babban kasa ta Amurka nazo ne bisa ga gayyata da ita hukumar wannan kasa ta mana domin mu zo mu tattauna da masana waɗanda suke sun ci gaba sosai wajen abubuwan su kuma mu ga yadda zamu iri a taimakawa juna wajen tabbatar da abubuwa masu kyau inda muke aiki a yanzu
zuwa yanzu gashi kuna ta ainihin ganawa da masana a bangaren ilimi menene kake gani koko wani abu ne wanda ya tabbatar maka da cewar akwai abubuwa da za ku iya koya a nan wanda suka sha bamban da abin da ake da su a gida Najeriya
idan muka hada yadda tsarukan mu suke na tafiyar da al'amura a wajen ayyukan mu musamman a makarantu da kuma yadda ake tafiyar da al'amura a nan zamu ga akwai bambanci kwarai da gaske abin da na sani shine makarantu wanda suke da alhakin koyar da ilimi musamman na malamai suna yin iyaka kokarin su amma wannan bai isa ba saboda akwai bukatar taimako na musamman banda wanda gwamnati take bayarwa musamman makarantun gwamnati da gwamnati tana iyaka kokarin ta wajen bayarwa makarantun nan duka abubuwan da suke so kamar nita makarantar Aminu Kano komai da ka gwamnati yake kadan ne dake zuwa da ka al'umma ko kuma ma babu to wannan yasa idan muka kalle da kuma harkokin suke anan zamu ga irin gudunmawar da al'umma suke bayarwa wajen ci gaban makarantu to ina ganin idan muka sami irin wannan taimako zamu iya cewa an samu ci gaba babba haka kuma wajen daukar ma'aikata kwararru da yadda ake tafiyar da harkar manhaja da kuma yadda ake kafa dangantaka mai kyau tsakanin malamai da dalibai da kuma yadda wato shugabanni za ta su dinga janyo hankalin abokan aiki suna taimaka musu suna ba su duka taimako da suke bukata da kuma irin gudunmawa da ake sa rai su dinga bayarwa
kai magana akan abubuwa da dama a bari mu duba wannan abu na farko da kai magana akai wanda ya shafi daukan kwararrun malamai a mafi akasari yanzu za a ga cewa akan samu malamai waɗanda ba su da ainihin kwarewa wanda ta dace a ce suna koyarwa a makarantu a matakin primary da secondary wanda dokar kasa ta ce duk wani malami da zai koyar a wannan mataki ya kamata a ce yana da matakin karatu na NCE a zahirin gaskiya akwai da dama malaman da ba su da wannan kwarewar wannan wani irin cikas yake kawo ga sha'ani na ilimi
a shekarun baya da suka shige wannan hakika ya kawo cikas babba saboda idan ka duba kaga kamar a Kano misali muna da malaman makaranta fiye da 50 amma wajen 25 daga cikin su ba su da ilimin kwarewa domin koyarwa wannan shi ya motsa gwamnati shi ya motsa hukumar kula da ilimin primary suka ga cewa ya kamata a fito da wani tsari wanda yake yadda za a tabbatar da cewa kowa da yake koyarwa ya cancanta ya koyar kuma ya zama dole irin cigaba da aka samu na ilimi da goyon baya da gwamnati take nunawa da kokarin da malamai suke yi ta hanyar koyarwa da jurewa da gine-gine da daukan ma'aikata din da kuma really duk kudin da ake bukata domin tafiyar da harkar makarantu wato ana ba da shi to wannan zuba kudi ne dimbin yawa da gwamnati take yi ya kamata a ce an wato taimaka masa da tabbatar da malamai masu inganci saboda cimma burin da ake so a cimma idan muka duba kamar nan da shekara 2 da ta shige gwamnatin jihar Kano ta fito da tsari wanda yake duka malaman da ba su da kwarewa kamar da nake cewa yawan su ya kai 25,000 to lalle a cikin shekara 3 suka sance sun sami ilimin kwarewa na malantaka
masu sauraro baki dai iyakacin abinda shirin namu ya kunsa kenan a yau sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu da ci gaban wannan tattaunawar muna mika godiya ta musamman ga babban bakon namu Dr. Garba Shehu shugaban makarantar koyon ilimin shari'a da addinin Islama ta Margayi Malam Aminu Kano sai kuma sauran abokan aikin mu da suka taimaka wajen hada shirin har yazo muku da wadda ta bada umarni Julie Lazarus Gresham ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Colombia ku huta lafiya
a maza da mata don wazanni
kuma da la Yusuf yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email
wasiƙa ta farko ta fito ne daga Ali Abdullahi Doran Baga yace daga Allah muke kuma gare shi zamu koma rasuwar dan masanin Kano Yusuf mai tamasula babban rashi ne ga al'ummar arewacin Najeriya fata dai Allah ya sa mutuwa ta zama hutu a gare shi amen sai kuma wasiƙa mai cewa assalamu alaikum VOA Hausa muna miƙa ta'aziyar mu ga ƴan uwa ƴan Najeriya dangane da rasuwar dan masanin Kano Yusuf mai tamasule Allah ya ji kansa da rahama ya yafe masa kurakuransa ya kuma baiwa iyalansa ikon hakuri da juriya amma sako daga Muntare dan Ma'azu da Yusuf Chembi jihar Neja da Ibrahim dan Lami in Kayubu. Wasika ta gaba kuma cewa ta yi komawar da uwar gidan shugaba Buhari ta yi birnin London domin duba lafiyar mai gidanta hakan yayi daidai. Mu talakawan Najeriya a kullum muna masa addu'ar samun sauki domin dawowa gida Najeriya ya ci gaba da aikin sa na raya ƙasa wanda talakawa za su yi alfahari da shi. Sako daga Abbas Baffa Chale da jihar Bauchin Najeriya. Shi kuma Yahuza Sahabi dan Daida Kamba cewa yayi murya Amurka ku bani dama in yi kira ga ƴan uwana ƴan Najeriya musamman ma matasa na arewa da kudu da kada su yarda a yi amfani da su wajen tada rikici cikin kasar mu Najeriya. Mu zauna lafiya a matsayin ƙasa ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya kamar yadda muka gada daga magabata irin su Sardauna da sauransu. Daga nan sai wasikar Lawal Sani na kawo daura yace salam murya Amurka. Watsi da neman kafa kasar Biafra da wasu daga cikin shugabannin al'ummar Ibo suka yi mataki ne da zai ƙara tabbatar da zaman Najeriya ƙasa ɗaya dunkulalla. To amma ba mu ji matsayin shugaban neman kafa kasar Biafra ba, wato Inam da Kano, domin shine ke hura wutar bayan ta mutu. Wasika ta ƙarshe kuma cewa tai assalamu alaikum VOA Hausa. Dan Allah ku ba mu dama mu yi tsokaci akan taron da kungiyar tarayya Afirka ta AU za ta gudanar a yau a Addis Ababa, wanda ake sa ran zai mayar da hankali akan zuba jari akan matasan mu na Afirka domin su samar da ci gaban tattalin arziki a cikin al'ummominsu. Wannan taro kwarai ya zo akan lokaci ganin yadda wasu matasan namu ke zauna kara zuba babu ayyukan yi. Da fatan Allah ya sa a cimma nasarar wannan taron. Sako daga Sani mai langilange yalwaya wuri da Hamza Galadima birnin Kebbi da Malam Angwa malamin makaranta ya wuri.
To madalla a ci gaba da aikowa kuma za mu ci gaba da karantawa kafin mu karkare ga Muhammad Lalo da takaitaccen labarai.
Yau Litinin kasar Saudiya da kawayenta da suka kwashe wani lokaci suna takaddama da kasar Qatar sun ƙara wa'adin da suka bai wa kasar ta Qatar zuwa sawa'i 48 domin ta cika sharuɗin da suka gindaya mata. A jela Hadi Qatar wacce ke laluban hanyoyin da za ta kawo ƙarshen wannan takaddama da kasashen na yankin Gulf kan yanke hulɗa da suka yi da ita ta nemi ƙarin wa'adin jim kaɗan yayin da wa'adin farko da aka bata ke shirin cika. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya ce ya zama dole kasashen yammacin Afirka da Faransa su haɗa kai su yi aiki tare idan hasana su suka wadda matsalar ta'addanci. Macron ya bayyana hakan ne yayin buɗe wani taron koli da aka fara a birnin Bamako da ke Mali kan samar da wata rundunar tsaro ta musamman da za ta yaƙi masu tsaurin ra'ayin addinin Islama. Shugaban Faransa ya ce ƙasar sa za ta bada taimakon kayayyakin soji da kuma motocin yaƙi guda 70 waɗanda sabuwar rundunar sojin za ta riƙa amfani da su wajen yaƙar 'yan ta'adda a yankin. A yau Litinin shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai gana da wasu ƙawayen Amurka uku da ke yankin nahiyar Turai, wato Jamus da Faransa da kuma Italiya. Gabanin ya kama hanyarsa ta zuwa taron kolin ƙasashen da suka fi ƙarfin tattalin arziki a duniya da za a yi a birnin Hamburg da ke Jamus. Amurka ta ɗage dokan nan da ta hana shiga da kwamfutar tafi da gidanka cikin jirgin sama kan jiragen da suke shiga Amurka kai tsaye daga Abu Dhabi babban birnin ƙasar Haɗaɗɗen Larabawa, bayan da kamfanin Etihad mai safar fasinjoji ya ɗauki wasu tsawaran matakai.
To madalla Muhammad Lalo, a madadin ɗaukacin ma'aikacin sashen Hausa na murya Amurka, za mu yi amfani da wannan damar don miƙa saƙon ta'aziyya ga al'umman Najeriya da kuma iyalan marigayi Alhaji Yusuf Mai Tamasile. Allah ya ji kansa da rahama, Allah ya sa in tamu ta zo mu cika da imani. Masu sauraron mu a nan kuma za mu dasa aya, sai kuma can an jima da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Lalo da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Mrs. Julie Gresham da ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni da injiniyanmu na yau Malam Basko, ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama ga shirin yau da gobe nan tafi Maryam da Maryam.